Sasha Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41 ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a tashar VOA Africa kan mita 102.5 Zango FM sai kuma wasu tashoshin na Zango FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da Radio Amfani Sarauniya da kuma Niya a can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio sannan za iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashahausa.com masu gabatarwa Zara Aminu Fage tare da ni Amina Bahari a duk ranar Laraba shirin yau da gobe na magana ne akan harkokin siyasa da shugabanci na gari inda a yau ma 14 ga watan Oktoba na shekarar 2020 zamu yi magana ne akan tasirin zanga-zangar limana ko ya jama'a ke kallon wannan matakin
a fito ai zanga-zanga cikin limana daga kwalaye da duniya ana yi ina magana cewa ga abin da muke so ga abin da muke so to har in gwamnati za ta dinga jin irin wannan abubuwan kuma da sauraron talaka ta yi abin da akai tun ni wannan hanya ne mai kyau amma irin hanya ce ai kone-kone a ji a kona police station a kona kaza motocin ai sanda kona ba abin ne daidai wannan
kamar yadda kuka ji a wannan gutsaran muna tafa da ƙarin bayani
wakilin sashen Hausa Ayola ya samu tattaunawa da matasa akan wannan batu na zanga-zanga a cikin limana sannan daga Kaduna wakilin sashen Hausa ta tuntuɓi jama'a akan yadda suke kallon wannan lamari na zanga-zangar ta #endsars da aka yi ta yi a baya-bayan nan
Muna kuma tafa da rahoton da aka hado mana daga Abuja duk dai akan wannan batu na zanga-zangar NSAS. Jama'a sai ku kasance tare da shirin yau da gobe.
Yanzu kuma bari mu fara da rahoton Hassan Mai na kaina da ya aika mana daga Abuja.
Wata sanarwa da hedikwatar 'yan sandan Najeriya ta aiko mana na nuna cewar Sofeta Janar na 'yan sandan Najeriya ya dakatar da 'yan sandan nan da ke yaki da fashi da makami wato Federal SAS da sauran takwarorinsu irinsu IRT da STS da kuma sauran zuratun 'yan sanda na musamman masu yaki da 'yan kungiyoyin asiri daga yin sintiri ko kafa shingayen binciken ababen hawa. Ko kuma binciken motoci akan hanyoyi sanarwar wacce kakakin 'yan sandan Najeriya DCP Frank Mba ya sanya wa hannu ta ce an kuma haramtawa 'yan sandan fita aiki ba tare da sanya kayan sarki ba daukar wannan mataki dai ya biyo bayan yadda rundunar ta bankado irin aika-aikar da wasu jami'an da ke tafkawa ne ta hanyar fakewa da guzuma suna harbin karsana wanda kuma hakan ya saba wa dokoki da ka'idojin aikin dan sanda Sofeto General na 'yan sandan Najeriya ya fito karara ya nuna bacin ransa bisa yadda 'yan sandan ke keta hurumin sirrin 'yan kasa ta hanyar binciken wayoyinsu da kuma kwamfutocinsu inda ya ja musu burki ya ce daga yanzu abin ya isa haka dole su tsaya ga hurumensu na yaƙi da 'yan fashi da makami ko kuma masu garkuwa da mutane masana tsaro dai irinsu Dr. Yahuza Ahmed Getso na ganin akwai matakan da ya kamata a ɗauka domin kawo gyara a wannan rukunai na 'yan sanda.
Abu na farko a tabbatar da cewa an canza tsarin da ake ɗaukar jami'an 'yan sanda da kuma tura su guraren aiki a rinƙa yin shi ba tare da nuna kuma nuna waɗanda suke da iyayen gida da kuma waɗanda suke shafaffu da mai da wanda kuma ba shi da kowa a aiki. Abu na biyu a ɗauki matakin ba sani ba sabo. Jami'an da ake kamawa da laifuka na 'yan sanda waɗanda suka aikata waɗansu laifi a tabbatar da cewa kowane ne ko kuma matsayin shi cewa an ɗauki mataki kuma an tallata wa duniya cewa wane ya aikata laifi kaza kuma ga abin da aka yi. Sannan abu na uku, gwamnatin Najeriya ta sake lani ta yi alkawarin za ta yi gyara akan harkar tsaro. Sai daga cikin abubuwan da za ta yi gyara shine yin gyara a tsarin al'amuran aiki na 'yan sanda. A cikin shi kuwa akwai samarwa da su kansu 'yan sandan kayan aiki wanda ba su da shi. 'Yan sandan Najeriya ba su da makamai. 'Yan sandan Najeriya ba su samun horon da ya kamata su samu.
sunan Allah na magani talakawa ma na magani kaga dan tilar makula da su
Sunana Muhammadu Murtala muna ganin mu a matsayin mu na al'umma da kuma shugabannin matasa lokaci ne yayi da ya kamata a duba yanda tsarin tafiyar da harkan wannan runduna na yan sanda na SAS suke tafiyar da ayyukan su so da gaske akwai matsaloli masu dimbin yawa wanda aka samar da wannan runduna don su magance wato batun fashi da makami da kuma sauran ayyuka na bata gari to har yanzu waɗannan matsalolin na dade ci gaba so muna gani abin da ya kamata shine a samu a duba a gyara yanda ake tafiyar da abubuwan ne amma idan ka ci gaba ɗaya ka dakatar da aikin ko kuma ka lalata shi so zai iya haifar da wani matsalan da ba shi bane ba kuma mutane suna tambaya me yasa a arewa ake fuskantar mutane suke kira a gyara ne kudu kuma suna cewa a gaba ɗaya ma abun ba ta da amfani to wannan yana samu ya samu asali ne saboda yanda tsarin al'umma yake kamar nan arewa zaki ga mutane masu biyayya masu bin doka harka na fashi da makami bai zama bai kaka gida ba amma kudu kuwa ta zama kamar ruwan dare da kuma san ayi kuɗi cikin lokaci kankani sai zaki ga matasa a wurin sun shiga wannan harka na yahu yahu da sauransu wanda kuma su ne waɗanda wannan satsin suka bi suka fita kurawa saboda haka wasu ma suka ce asalin zanga-zangan ma waɗanda ne suka fitar da kuɗi suka samar dan a samu a bata lamarin dan su ci gaba da cin karansu ba babbaka
saboda haka ra'ayinka shine
so ra'ayina shine a gyara tsarin ne amma ba a rusa shi ba zan rusa zai iya haifar da wani matsala na dabbun
sunana Mikael Abubakar ni dai a ra'ayina alƙalmi ga Allah soke sa su daka yin daidai ne saboda bai kamata a ce SAS ba aikin da aka sasa su dinga yi ba ba sa yi ba kullun su ne yannan su hurumin da ba nasu ba suna shiga hurumin da ba nasu ba har matan aure suna dukan su abubuwa ne jiwa wanda zai bata da amfani sai sa kaga inda shi shugaba Buhari mai hangen nisa ne sai sa kaga ya soke su
sunana Abdurrashid Aliyu Muhammad ni gaskiyar a ra'ayina ban ji dadin soke su da akai ba saboda duk lokacin da za a ce gashi mutun yana na abu dole za a duba amfanar wanda aka sai wanne fi yawa abin da suke na amfanar da al'umma shine fi yawa ko ko zaluncin nasu ne fi yawa to ni a nawa mu hangam abin da suke na amfanar da jama'a ya fi abin nan din su kuma dama ko hisabi za a ma mutum akan duba in aiki alkarin shi ya fi yarin jayi na sharrin to ya tsira ko a jan ubangiji saboda haka ni ban ga dalilin da zai sa a ci an soke su ba amma wani gyara ne sai a kira su a tunatar da su kaza da ake suna wuce iyaka
sunana Bello Abdulrahman maganar soke SAS gaskiya bai tsari ba ya kamata a ce ana tunatar da su akan aikin su ga abin da ya kamata su yi ga abin da bai kamata su yi ba amma aikin su yana kyau saboda ƴan yahu yahu din nan sun yi yawa suna abubuwa iri-iri kuma muna gani kuma suna dealing da su da kyau Katsina Maiduguri Zamfara duk suna aiki ana gani kuma ana jin daɗin aikin su fiye da soja soja yana aiki ba bai yi ba amma ana jin daɗin aikin SAS fiye da soja amma ya kamata a rika tunatar da su ne su daina shiga wani hurumi wanda ba nasu ba kamar a ce an kama rigiman fili a kai SAS an kama rigiman gida a kai SAS gona a kai SAS wannan duk ba hurumin su bane saboda an kira su anti-robbery squad ya kamata a ce akan abin da aka kira su akan shi kawai suke aiki
sunana Salat Abubakar Usman eh ra'ayina a gaba da wannan zanga-zanga da aka yi na maganar soke SAS ina ɗan Najeriya soke SAS da aka yi a gurina gaskiya bai daidai ba saboda hujja na shine in suna kuskure a wani wuri musa alkari a wani wuri dalilina shine misali yanzu
in a ce shin yi wani daga cikin bangare a ce da sa sai laifi ai gwamnati tana nan tana sa ido akai tana iya a kawo su a hukunta su amma magana a ce a sauke su nan ni gaskiya a matsayin na Najeriya a matsayin ra'ayi na ni gaskiya bai mun daidai ba kuma sannan in har akwai hanyoyin da zamu dinga bi har gwamnati saurari talakan Najeriya wannan hanyin yayi daidai a fito ai zanga zanga cikin lumana daga kwalaye a duniya ana yi dau kwalaye annan magana cewa ga abin da muke so ga abu da ba su to har in gwamnati za ta dinga jin irin wannan abubuwan kuma ta saurari talaka ta yi abu na akai su ni wannan hanya ne mai kyau amma irin hanya ce ai ona ona aje a ona police station a ona kaza motocin ɗan sanda ko wani abu wannan ba abu bane mai daidai wannan abin da aka yi na shukewa din da aka yi kwata-kwata din nan gaskiya ni ban ji daɗin shi amma ina jira ba a ra'ayina kamata yi a ci an zauna gwamnati ta zauna ta yi dubi su waye wani bangare ne sa su kirniki sai a ji hukunta su ko kuma a tsaya a yi garan bawul ga wannan bangare na sa su amma ni a ra'ayina gaskiya ni ban ji daidai ba gaskiya sannan zai dawo da su sannan su ne za ya kai sannan zai dawo da su mutukar talaka ba a shiga kaga jirgin ba zai tashi ba ku gargaɗi gwamnatin wani in ba na ku ba ai yana da wuya ta kula da ku wannan mota ce kasa in ba hanya za ka yi
masu sauraro yanzu kuma sai zauren tattaunawar mu karkashin jagorancin wakilin sashen Hausa Ayola Ibrahim Abdulaziz inda ya gayyato mana matasa waɗanda a baya sun jagoranci shirya zanga-zangar lumana a jihar Adamawa domin jin yadda suke kallon tasirin irin wannan zanga-zangar.
Sun zama tamkar karuka farauta ke kuma farauta suna zama kwarai da gaske idan ka ga a dauki wani abun goro a basu shi yasa zaka ga akwai wata kalma da take da tasiri a Najeriya wanda duk wani wanda yake da Najeriya san abin da yake da security vote in ka tambaye shi ko menene security vote bai sani ba amma kalmar yana da tasiri sosai kowa ya san harkan kudi ne a wuri to za a ce maka akwai security vote akwai waye waye to a dauki wayannan kudaden ana ba ma jami'an tsaro su kuma suna yin abin da ba daidai ba duk da akwai dalilan wata kila wanda ba za su yi wannan din ba amma dai mafi yawa yawancin jami'an tsaro
sun Mustafa Teku ko ka taba fuskantar nasa a baya kakan jagoranci irin wannan lokaci idan wani bukatun haka ya taso ko ka fuskanci wannan tunjiya wallahi daga bangaren su mahukuntan kan jiha ko karama ko kasa ko kuma jami'an tsaro
kore da gaske mun sha wannan wato ka san yawanci wanda mutanen da suke su yi zanga-zanga musamman ma wanda suke su soma abu ba su san ya ake abun ba ka san a dokan kasa ba dokan da take kaji ka rubuta ma dan sanda za ka yi zanga zanga dan sanda baya da hurumi ka nemi izini a wurin shi kai zanga 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 za ka fito ne ka fito ka
amma za ka nemi kaya kuma ai
in kana in bukatan haka ya taso shi ma in bukatan haka ne ya taso in ka san da dan sanda shine ka ce masa to ina so in zanga zanga ka fita ka kare ni ne ba wai ka bani izini in yi ba to mutane da ba su san wannan ba kullu sai ka je ana rubuta ma police muna so mu yi zanga zanga police kuma sai suka yarda muna da wannan hurumi suka shiga rigan kawai suka zanna sai su ce maka ba za ka yi ba don kaza don kaza don kaza don kaza wanda ma kai da ka je wajen su din kai ne ma ka ba su wannan power din kuma wannan karfi wannan iko din ba su da shi to a lokacin da ka rubuta musu za ka ga za su ce maka ba za ka yi ba doki motocin su je su aje a wurin su hana ka mun ji ganin wannan ni ma ya faru da ni amma akwai abinda muke yi mu in za mu yi zanga-zanga musamman nan jiya da ma ba ma sanar da police ba ma gaya musu ba ma kuma magana a yanar gizo za mu yi zanga-zanga ba ma magana a radio za mu faɗi inda za mu haɗu faru a wurin kawai kaga a lokacin da kowa ba za mu zo a gaba ɗayan mu ba kowa zai taso wannan ya hawa caba wannan ya wannan wannan ya zo da kafa mu haɗu a wurin kaman zanga-zangar da muka yi
wato kuma samace suke nan
haka muke yi a lokacin da muka je akwai zanga-zangar da muka yi a fadan House of Assembly na Adama da muka je ba wanda ya sanya aka yi muka kawai suka gamu a ta mun taru to a lokacin mun zo mun kare zanga-zangar ma kamin police za mu su isa na tabbata ba su da mai sun je neman mai sun je kaza 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 kamin su gama su zo mu riga mun wasa mun yi zanga-zanga mun kare to iri wannan mun sha fitin
amma a kasashe na ci gaba kuma aka ce da akwai ba da nazo suke ba tamkai ba da kariya da
haka ya kamata ko a dokan kasar Najeriya ka san a lokacin da muka gaza sai kullum muna kallon kasashen waje idan mu ce a kasan waje ai kaza ne wanda kuma dokan kasan waje din constitution wannan kundin mulkin su tsarin mulki da namu din ne to ba wani bambanci amma domin gazawan shugabancin mu da kuma rashin karatu ko kuma rashin ilimi na mabiya ba su san ma menene incin su ba yanzu in wani ya ji ba a zanga zanga sai ba a rubuta ma police zanga zanga sai ita ma ba iya ji to wannan yana so batar da mu fa to me rashin karatu
to akwai aliban da gare ka so ta dakata da idan ma matasa an bi kamar yadda shi Mustafa ya fada kan ta dakata da wasu ka iya fakewa da wannan su ingiza wasu walau su yi domin goma ko kuma akasi yanzu ya faru misali wannan zanga zanga da aka ne kwanan da aka tada akwai wanda su kuma suka fito suka ce sai dai a bar rasas akwai kuma wanda wani ya cewa su matasan ne ba su san a yadda ake yi ba ko kuma a su matasan yanzu sun zama tamkar karnukan farauta wato da su ake amfani kowane bangarore
sai idan ka duba za a iya cewa yanzu Najeriya komai ya dawo da siyasa a ciki an kauce tsarin siyasan yanda ya kamata a yi shi sai ana dawo da dukkanin wasu abubuwa da ka sani sai an sa siyasa a jiki wata kila zai iya yiwuwa mun ji cewa za a yi zama tsakanin SAS ko kuwa shugaban rundunar yan sanda ta Najeriya gaba daya zai dakatar da SAS to idan mu SAS din akwai masu karfi a cikin mu za mu iya samun wasu matasa yan kalilan mu ce to su fa wayannan bangaren su nuna rashin yaddan su akan wannan abu su nuna muhimmancin akwai sasana da muhimmanci da sauransu an sani babu wani department ko kuma wani bangare da za a kirkiro na jami'an tsaro da za a ce bai da muhimmanci amma idan ka duba muhimmancin sa din an kauce akan abin da ake yi da ai akwai shugabanni sarakunan gargajiya ma sun ce maimakon a rusa din goma a gyara to gyaran ne ba zai yi ba na farko in ka gyara zaka ga abin da mutane suka saba abinda suka saba aikatawa din da ake zargin su din shine za su sake dawowa suna aikata kaga babu amfani cewa an gyara din ko shi kai shi
to misali kire kai da kan cewa wasu ka iya amfani da ungiyoyin matasa
suna yi
ina nufin a bangaren misali wani suna goyon baya wasu kuma su haka
wasu suna yi domin me idan ka duba ai abun a fili yake kowa martaba sa yake karewa kamar yadda muka riga muka faɗa yau idan za a taba ni idan ina da matasan da suke karkashi na ko na san su zan iya cewa da Allah ku ga wannan abun goro ku yadda za ku yi dai kada a taba ni ko kuma za a taba wani na mun san manyan Najeriya da yawa wasu ana zargin su suna yin wannan
to far zan dawo gare ka wani batu da yake amana shi ne idan muka duba kamar kasashen waje da aka ci gaba kafafen sada zumunta social media su ma sun taka muhimmiyar rawa wajen wayar da kai kuma zaburar da su matasa nan neman yancin kansu ya kake yin misali a kasashen na irin Najeriya
to wato wato kafafen sada zumunta ina ga za su yi taka rawa a gaba a gaban nan sosai ko zabe mai zuwan nan ina gani kafafen sada zumunta za su yi taka rawa sosai da kuma wayar da mutane kai kaga kaman abin da yake faruwa da maganar SAS din nan yanzu duk Najeriya duk shugabanni dalilin wannan kafafen sada zumunta ne suka san wannan abin da yake faruwa in ka lura da abin da yake faruwa nan jihar Adamawa kaman kwanakin nan ana so ayi zanga zanga maganar hanyar gobe an dade an yi shiru amma dalilin kafafen sada zumunta har minista ya fito ya yi magana to kaga wannan abun zai canja akalar shugabancin kasar nan zai kawo kuma duk abin da shugabanni suke yi za su zama dole ne su an sama mutane abubuwan da suke bukata dole kuma su ga mutane bayani akan abubuwan da suke faruwa in sun yi kuma in ba su yi ba kuma mutane za su hau wannan kafafen sada zumunta za a yi zanga zanga za a yi ta rubuce rubuce da sauransu kuma dole zai dame su shugabannin don ba barin su za a yi su yi ta abubuwan da ake kaman da ba
da ba yake tunani kan cewa kuma su mahukunta ka ya dauka idan ka duba in ka kwatanta da wasu kasashen da suke suka ci gaba musamman ta kafafen yaya labarin ba ka gani kan cewa zai zo musu barazana ganin kan cewa wulgula su yi tunani kan cewa kamar abin da fara wasu kasashe tun da haka aka soma
kwarai da gaske wato dole ne shugabanni su sa hankali akan wannan amma kuma abu daya ne zai sa su tsira akan abin da kada abin da ya faru su kasashe ya faru nan shine su yi gaskiya su yi adalci su gera shugabancin su domin yadda ake kallo abin da yake wato ficho na kasan nan makoman kasan nan dole ne zai koma hannun matasa ko da ba su za su dare kan karagar mulkin ba dole wanda suke so ne zai dare to in har an ci ce ana so a tsira da wannan ayi gaskiya ayi adalci a kwatanta shugabanci akan inda muka je muka dauko demokradiya din gaban koyaushe shugabanni mu suna maganan America suna maganan wato kasashen turai to sai su dauko adalci irin nasu to in ba su yi ba gaskiya da ya samu zurda da mai ido ba na kasa
Sha'afa ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Yanzu kuma bari mu koma zauren tattaunawar mu.
Daliban da gare ka a matsayinka na dan jarida kuma wanda kake bin lambarin da ya shafi ma kafafen sada zumunta. Wani rawa kake gani suke takawa wajen zaburar da su matasa wajen neman yanci kamar da muke gani yanzu misali ashe professor ya bada misali da abin da ya faru kwanan ku hatta a jihar ku a jihar Adama wajen neman an gyara hanya da matasa suka hashtag na batun fish a Numan Gombe Road ko Yola Gombe Road wanda haya kawo sauyi da sansu kana gani wani rawa kuma nan gaba ake tunanin kanta zai taka wajen zaburar da matasa
ai kafafun sada zumunta za su taka muhimmiyar rawa kasancewar yanzu idan ka duba za a iya cewa a zamanance mutane basu da wata abun da suka mai da shi alaka ko abokiyar su kaman kafafun sada zumunta domin anan ne zaka ga gaskiya anan ne zaka ga ƙarya anan zaka ga abun burgiya anan zaka ga abun ban haushi saboda bibiyar kafafun sada zumunta yakan sa mutum a kode yaushe dinga sanin halin da duniya take ciki ina ganin rawan da za su taka zai fi rawan da kafafan yada labarai suke takawa ko kuma suka taka saboda watakila wasu kafafan yada labarai kafin a ce sun sanar da abu suna da dokoki da ya kamata su bi to amma kaga shi wannan da yake babu wasu dokoki tukunna yaro mace namiji babba kowa zai iya rubuta abin da ya gane wa idanunsa wani ma bai gane wa idanunsa ba ya dai rage ma wanda ya karanta ya tantance gaskiya ne ko ƙarya amma dai atake zai yi ya sha bambam da kafafan yada labarai da sai sun bincika sai sun bi zahiri sun bi diddigi kafin su zo su sake to kaga wannan kuma akwai daukan lokaci kamar misali da kuka kawo batun shi hanyar Gombe zuwa Adamawa dinnan ai ka gani an yi ta rubuce-rubuce akai wanda hakan ya sa har ya shiga kunnen shugabannin ku kuma suka gani da kansu sun tabbatar da cewa zahiri ne kuma sun yi niyan za su dauki mataki amma matakin da za su dauka shi suka saba dauka kuma shi din ne baya aiki din
to Mustapha Tiku kamar wani barazana ko kuma kalubale ke gaban mutunta a dai lokacin da matasa suka soma fahimtar muhimmancin tashi su ne haƙin su ga kuma rawar da ita kafafen yada labarai take taka musamman kamar da kace a makoman Najeriya a dai lokacin da kuma a dai bangaren ake zargi kan cewa su shugabannin akwai rashin gaskiya kana ga ku kalubale ne ke gaban su musamman ma domin a kauce juyin juya hali
to wato kalubale dole ne akwai kalubale a gaban su wato kauce juyin juya hali kamar da nace dazu shugabanni su zanna su yi adalci su kuma yin gaskiya akan abubuwan da suke yi wannan ne kawai zai iya tsira zai za su tsira a matasa kuma abin da yake faruwa shine kada a zanna kamar yadda abokin fira yake cewa akwai labarai na gaskiya da na ƙarya duka akwai a wannan kafafen sada zumunta to a dinga tantancewa a dinga aiki da abu ne na gaskiya su ma gaban gaskiyan kada ya zama ta bangaren shugabanni ne kawai su ma mabiya su yi abin da ya kamata an san wannan gaskiya ne domin gwamnatocin kasashen masu tasowa gaskiya da zaka yi yaki da su yana da yawa domin sai kai musu ƙarya ko kai musu kage abubuwan da suke da dama wanda ba daidai bane domin sun mai da mulkin kaman mulkin mallaka ne kawai ba kaman ba demokradiya ake yi ba duk abin da shugaba ya tuna zai yi ko yayi mafarki zai ya kamata yayi zai aikata shi kuma mutane da dama ba a tambaye shi a da baka da hanyar tambayar shugaban kasa ko tambayar gwamna amma yanzu akwai hanya yanzu wani yana zaune a wani kauye a Tungo ko kuma a Madagali zai iya tambayar shugaban kasa ce masa
ga abinda muka gani kai ba mu yadda ba kuma zai gani musamman in ka dauki ko Twitter kai tagi nashi zai gani to kaga an ba mu mutane dama suna iya abinda yake da interface tsakanin su da shugabannin su
kana gani wani zai tana kanta wani illa kawai ayi dan shi ne da lokaci abin zai kare misali in wannan zanga zanga da matasa kan yi ko kuma wata yanar gizo da sunsu hakan nan wani illa kawai wannan ya wuce kenan ko kuma yanzu aka soma
ina yanzu aka soma ko kuma ba a soma ba mutane suna tara waye wani kuma duk lokacin da aka yi zanga zanga za a samu wasu sabbin mutane za su shiga kuma a kowane lokacin da aka yi mutane da dama ba su san ma ana zanga wani yana kauye bai san ma yana zanga zanga ba akwai wani wanda tunda aka halice shi bai taba yin zanga zanga ba wani ya fara yanan gizo yayi zanga zanga yanan gizo to a lokacin da za a je a taro kuma taruwan ba wai sai an bata kuɗi dai wannan kamar da ana sanarwa ana mai a yanan gizo za a sanar kuma ga inda za a hadu ga lokacin da za a hadu police da suke gani za su hana mutane sai ni suna bani mamaki domin duk wani dan sanda da ka same shi akan hanya talaka ne dan talaka duk wani dan sanda ban cire kowa ba ko daya in akwai shi ya fito ya gaya min shi ba dan talaka ba ko shi ba talaka ba dan sanda akan hanya to ku ne talakawa ƴaƴan talakawa sai kuna faɗa da talakawa ƴaƴan talakawa akan wasu kaga wannan ba ku kyauta ma kanku ba in har za ku yi ku dai ku bi doka ga abinda doka ta tana da ku yi wanda talakawan sun san wannan doka ne ta baku ku yi shugabannin sun san dokan da baku yi amma a lokacin da kuka bar wannan dokan kuna biye ma wasu manya wasu masu kudi ku yi fada da talakawa ƴan uwanku akan abinda suke neman nan kuma ku ma zai taimake ku yanzu misali talakawa suna zanga-zanga kan hanyar Gombe Yola kai dan sanda baka bin hanyar kana bin hanya in an yi baraka bi ba don fararen hula ne suka yi zanga-zanga aka gera to ya kamata in sanda su yi tunani abinda fararen hula suke fa yakin nan har da su zai amfane
wato ina kan cika musa kana kai kanta su masu za su yi akan abin da ya dace abin da ya shafi al'umma ba wai su fake da rawar wani wasu taka rawar wani ba
kuma abinda muke gani yanzu kamar yanzu abinda muke gani na sas din nan in zaka ga akan rubuce-rubucen da ake ta yi na sha karantawa a ce suna kama yan yahu-yahu mai ruwansu da yan yahu-yahu wai su wannan ba aikin su bane to kaga yahu-yahu kan aikin su ne yahu-yahu ne abin ne da aka yi ba daidai ba sai aka bi ba daidai ba don a samu daidai abin da yake faruwa
wato a duk irin wannan ya kamata ana tsaftacewa a duk abin da yake da muhimmanci da sauri
yawa
da ne kawo ci gaba
tsaftacewa ne talakawa kamata su gane in ka ce wai a cire sasa gaba daya kan hanya ni bana goyon bayan wannan baka isa kai bacci a gidanka ba wai kamata su fahimci wannan su kuma na hukumomi ya kamata su gane cewa mutane sa suna wuce maka dinar ni dinnan sa sun kama ni ya kai su kuma duka ba laifi wallahi
ta bari wata yasa da kuma Mal Aliyu a kashe da yake da dan cinye lokacin aka diba mana kamar kana gani shi yace dole ne idan su masu su matasa idan su hudu san yi da su kai wani shawara aka bada bangarori duka
to ni shawaran da zan bayar a bangarorin gwamnati da ma matasan din duka kowanne karatun ta ne su matashi ya san haƙin da gwamnati take da shi akan shi gwamnati ta san haƙin da talakawan ta take da shi a karkashin ta a baiwa kowa haƙin sa kuma ai gaskiya tsakani da Allah idan ana tuna cewa yau fa zan sauka kan karagal mulkin nan ko kuma ni matashi da nake tada husuma zan iya zama wa wani abu na baya na za su iya tayar mun to watakila irin haka ba zai faru ba amma idan muka bari kawai zamu kare martaban mu to gaskiya bamu da mafita domin kowaye ya tashi kawai zai kare kansa idan jifa ya wuce kansa in ya harbi kowa shi babu damuwar sa
to muna gode ka shiga shi mu dauko gangara wata kila zamu samu lokacin zamu dada kan wannan muhimmanci batu da yake rawar da matasa kan taka yanzu wajen neman sauya tsakanin al'umma ta hanyar daga zanga kamar mu gani wasu da dama sun zama jarumai wasu da dama ba su daman duk lokacin da za ka sauya sai an samu kamar yadda shi Mustafa ya fada da shi Mal Aliyu ya fada ya ce to dole ne dukkanin bangarorin aikatan ta nazo kai da zaka da za a amfana da kai wata kila ga hana ka san kan cewa wani lokacin don kai ake wa wannan fafutuka kai kuma da zaka yi kada ka bari wani amfana da kai yanzu dai muna godiya muna fata muka sake ungo su kofa za a bude mana
masha Allah
to a bala ne muka sake yi tunku za ku amsa mana
insha Allah
to muna godiya ta yanzu kan madadin su bakin namu da ni da na hada hancin shirin daga nan Yola Farid Jihar Adama a tarayyar Najeriya da kuma waɗanda suke Washington a can su Amina da masaransu da ke cewa mu zama lafiya.
To masu saurare baki daya annan muka kawo karshen wannan shirin namu na yau. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyin su musamman ma abokiyar aiki na da Titan gabatar da shirin Zahra Aminu Fage da wanda ya daidaita mana sauti kuma ya hada mana shirin baki ɗayan sa Daniel Brown. Ni ce Amina Bahari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. Aka san ke lafiya.